Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kawo mu da ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niyya ha kuma na iya samu a Alpha Radio da kuma sun da ke kasar Ghana. Masu na'uran computer kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku ji yadda ai kilisiyan ƴan uwa ta Najeriya ta buƙaci a zauna lafiya da juna sai kuma shirin rashin tai tare da Salu Garba. Baban gidan Jibrin zai shigo mana da labaran da suka dauke hankulan jaridun Najeriya kana daga bisani mu kawo muku sakonin da ku masu saurare ku kai ko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce har yanzu Amurka tana kan bakatta na janye sojojinta daga Syria. Wannan furuci ko ya biyo ba magana da shugaban Faransa Emmanuel Macron yayi cewa ya shawo kan shugaban na Amurka Donald Trump mai saki tunani kan shirin janye sojojin Amurka daga Syria kuma ya takaita har yare da suka kai da makamai masu linzami kan kasar. Shugaba Macron ya bayyana haka ne a hira da yadda tashar talabijin ta Faransa da ake kira BFM a jiya Lahadi da cikarsa shekara ɗaya da kan mulki kuma kwanaki biyu bayan da Faransa ta shiga jerin Amurka da Birtaniya wajen kai hari kan masana'antun harhaɗa makaman guba na Syria. A halin da ake ciki kuma jakadiyar Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley jiya Lahadin ta gargaɗi shugaban Syria Bashar al-Assad cewa Amurka za ta sake kaiwa gwamnatinsa hari da makamai masu linzami muddin ya sake amfani da makamai masu guba wajen kaiwa mutanen ƙasar hari. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da kakkausar lafazi ya yi Allah wadai da mummunan harin da masu tsauran ra'ayin addini suka kai ranar Asabar akan sansanin sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke arewacin Mali. An halaka wani sojan kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya daga Burkina Faso a lokacin harin da aka kai kan sansanin da ke Timbuktu ha kuma aka jiwa wasu mutane masu yawa rauni cikinsu har da sojojin Faransa su 7. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya bada labarin cewa an kashe 15 daga cikin maharan a wani martani da aka dauka a kansu. A halin da ake ci kuma sama da wato wani a halin da ake ci kuma biyo bayan kama wani jirgin sama na hadaddiyar daular Laraba da jami'an tsaron kasar Somalia suka yi dauke da kuɗi dala miliyan 9,600 hadaddiyar kasar Laraba a cikin sanarwa da ta ba ta yanke shawarar wargaza rundunar horar da jami'an tsaron Somalia wadda ta fara tun shekara ta 2014. Hadaddiyar daular Laraba ta ce ta kawo ƙarshen yarjejeniyar da kasashen biyu suka kulla domin matakin da Somalia ta dauka ya saba tsarin diplomasiya. Amma nan da nan wani jami'in gwamnatin Somaliyan wadda ya buƙaci a saka sunansa ya ce tuni dama ƙasar ta tsaye da horar da jami'an da hadaddiyar daular Laraba take kuma za ta karkasa waɗanda tuni ta horar cikin rundunar sojin ƙasar. Shugabannin kasashen Laraba sun hallara a garin Daharan na Saudiya domin halartar wani taron kolin kasashen Laraba karo na 29 yayin da ake ta maganganu dangane da mummunar hali da kasashen da suke yankin suke ciki. Shugabannin sun maida hankali kan rikici da kasashen da suke yankin suke yi da Iran, yaƙi da ake yi a Yemen, mummunar yaƙin basasar da ake yi a Siriya da kuma amincewar da Amurka ta yi cewa birnin Kudus ne helkwatar kasar Isra'ila. Kamar yadda wakilin muryar Amurka Edward Iranian ya aiko mana da rahoto daga birnin Al-Qahira, Sarki Abdullah na Jordan ya bada takaitaccen bayani kan muhimman batutuwa da kasashen Laraba suke fuskanta kamin daga bisani ya mika shugabancin kungiyar ga Sarki Salman na Saudiya wadda shine mai masaukin baki kuma shugaban taron na kungiyar karo na 29. Sarki Salman ya maida hankali kan batun birnin Kudus wadda shine jigo a ajandar taron da kuma katsalandar da yace kasar Iran tana yi cikin harkokin kasashen Larabawa. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Dubban mutane ne suka hallara fadin India jiya Lahadi suna buƙatar ganin an yi wa ƴan mata biyu adalci sakamakon fyaɗe da aka misu. Lamari da yasa ƴan ƙasar suke tambayar me yasa kare ƴan mata da ƴan mata baki ɗaya yake zama ƙalubale a duk da dokoki masu tsanani da ake da su a ƙasar. Wannan shine taron jama'a mafi girma da yake nuna fushin su tun bayan fyaɗe irin wadda ake kira giwa ta fadi da aka yi wa wata ɗaliba a babban birnin ƙasar ta India, lamarin da ya janyo zanga-zanga a duk faɗin ƙasar a shekara ta 2012. dauke da kwalaye a birnin New Delhi da Mumbai da Bengaluru da Kolkata masu zanga-zangar sun yi ikrarin wato sun yi kiran da a dauki mataki cikin hanzari na hukunta waɗanda suka aikata laifin kuma a gaggauta shari'ar masu bata yara ƙanana tare da yanke musu hukunci mai tsanani a rataye masu irin wannan laifi kamar yadda wasu rubuce-rubuce da suke kan kwalayen suka faɗi cikin masu zanga-zangar har da wata ma'aikaciyar yar shekaru 37 da haihuwa Aditi Sengupta ta ce ta kai intaha nagaji da yadda kasar nan ke wulakanta mata A daidai lokacin da kalanda ke nuna cewa yanzu bazara ce a nan Amurka ana iya cewa mutum na nasa Allah ko na nasa dosar kankara mai karfin gaske ko mai yawan gaske da dan karen sanyi ya sanya sakin tsake maso yammacin Amurka da yankin kasar da ake kira New England suka zama wurare da ake sanyin da ba shi ake zato ba a daidai wannan lokaci
Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka Kuma da labarin mu fara da rahoton kiran da kungiyar ƴan uwa Ecclesia suka yi a zauna lafiya da juna a duk fadin tarayyar Najeriya ga Ibrahim Abdulaziz da karin bayani a cikin wannan rahoton
A wajen babban taron majami'ar Ecclesia ƴan uwa a Najeriya IWN ta 71 shugabanni da mafastocin Ecclesia sun ko bukaci ne ma da ƙara kaimi wajen ceto waɗanda ke hannun ƴan Boko Haram yanzu Rabaran Joel Billy dake ma zama shugaban Ecclesia a Najeriya kira ga shugaba Buhari da dake matakan da suka dace na gani an kai ga kwato daukacin matan dake hannun Boko Haram
kiran da ina yi ga shi president namu shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda gurzo ne na miji wanda yana aiki ina son ya kira ya bi ya sa kwazo ya karafa jami'an tsaro kamar da an kwato wannan soran ƴan matan ƴan matan cibon da sun dawo 22 da 82 da wannan ƴan matan damci wanda aka sake su ya suke sa kokori yayin magana da jami'an sojoji da dukkan jami'an tsaro a kwato dukkan waɗanda an bi an kama su ƴan mata cibo da sora ba sai ƴan mata cibo ne suna hannun Boko Haram ba akwai krista akwai musulmi wanda dai an kamo su ba gyara ba dalili ba su bi son aikata kowace zunubi ko laifi
haka nan kuma shugaban Ecclesia ya masha wacce shugabannin addini ne a ƙasar da su zama su faɗakarwa kan zaman lafiya ba wai raba kan al'umma ba
kiran da ina yi ga dukkan fasoci na coci-coci wanda suna nan shine kowane mutum ya rungume salama mu zama mutane wanda za mu nuna salama a cikin kowace yanayi lokaci ya gabato wanda in an taka sayin kafanka ka ga mun da ya taka kama cewa danwa kai hakuri
Rabaran Moses Jatau da kuma Mrs. Ruth Benson Bala sun ko bayyana muhimmancin taron nema da cewa
gaskiya taron nan yana da muhimmancin kwarai da gaske ba domin iwa in kadai ba amma ga krista duka musamman a lokacin nan da muke fuskantar matsaloli daga hagu da dama gaba da baya mu muna bukatar mu sani cewa wannan majalisa tana kokari ne ta farfado da mu ta samu karfafa ta samu tsaya da karfi ta samu ma mu yi gaba da sani cewa wannan hidima ubangiji yana tafiya tare da mu
bala daga hoba kansu gaskiya wannan taro yana da muhimmanci ga rayuwar krista domin inda ne zaka samu jinuwa ta wurin maganar Allah shi yasa yana da kyau kai aiki a gonar ubangiji
shi ma da yake nasa jawabi a rabaran Dr. Daniel Baya dake ma zama babban sakataren gudanarwar majami'ar Najeriya yace duk da matsalolin da ake fuskanta yanzu za su gaba ne da bisharar samun zaman lafiya
kamar yadda kullum muka saba Ecclesiar EY an santa duk fadin duniya cewa tana daya daga cikin Ecclesiae guda uku wanda ainihin ginshikin kai sorsu shine kuma zaman salama ba da tawaye ba shine zai kawo ci gaba ina so in sanar ma dukkan mahalatan taron nan cewa bari duka duniya su dandana mu a matsayin haske a matsayin gishiri cewa mu zamu kawo zaman salama ba zamu mai da martani cewa to idan aka yake mu zamu kawo yaki ba idan aka zamu zage mu yi zagi ba domin ba ta kawo yaki
Wannan ma dai ko na zuwa ne a daidai lokacin da majami'ar IWN din ke cika shekaru 105 da kafuwa a kasar Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
To a gaida Ibrahim Abdulaziz kuma kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifan da za a ji yanzu nan
shin sanin ciwon
har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na Amurka Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu nan agogowa ce karfe 3 na tsakar dare da minti 11 ga kuma shirin mu na gaba
kuke a kashe ne so da hanya mai kyau kuke a kashe so da hanya mai kyau kuke a kashe so da hanya mai kyau
daga nan birnin Washington DC ni Salu Garba yake muku maraba da shirin garashin tai to har yanzu muna tare da bakon namu malami Shau Aliyu wanda makon jiya ya fara yi mana bayani akan dalilan da suka sa matasa na fuskantar matsala wajen samun lamuni daga bankuna mun ci gaba da fira kamar haka Malai Shau sau tare gwamnati na shiri mai kyau amma sai a wayi gari a ga an bata shirin da siyasa wanda shawara zaka bayar anan
eh wato su shawara kan hawa biyu ne wato kowace irin gwamnati takan zo da irin siyasan taimakon al'umma to kuma gabe abin da ake zuwa da shi sai zama ko dai an sa kabilanci ko an sa bangaranci ko an sa sorai a cikin al'amuran wannan human factor ne duk dan adam na da shi amma ni shawarar da nake da shi yaya bankin duniya zai zo ya gina mutanen kasan asawace kuma ana kallo a hannun gwamnati yanda aka gina shawarar da nake da shi kullum abin da aka zo da shi yake aiki kuma bai tabbata yana aiki to kakkan kallo wanda ya zo da shi sai ta a irin wannan kayi mutattalin arzikin kasar domin in kai mutattalin arzikin kasar kai ne za ka zo ka zauna ka rufe idanka kai bacci in ko muka ci gaba da shigar da siyasa ko wannan na bangare ko wannan dai na bangare to za mu zo ne mu haifi abin da yake ciki kamar irin abubuwan da ya faru a Maiduguri ana kallon filayen noma na riba basin ana kallon filayen samun kifi da ake ciyar da kasa ya zama ba wanda ya ce ya shiga wurin saboda irin waɗannan abubuwa da aka kawo su cikin siyasa aka lalata kasa kuma gashi ne yana faɗaɗa kamar misali yanzu ka koma jihar Zamfara yanzu akwai wanda suka shata iyaka cewa ko da ka ba manomin kuɗi ka ba shi filin noma to akwai wanda ake cewa bandit wanda suka zagaye daji suka ce ba wanda ya zai shiga to wannan kaga an shigar da siyasa mai girma an shigar da kuma fitina mai girma wanda a ƙarshe fitinan arzikin ƙasar da mutanen ƙasar za su ci gaba da wahala
to mu koma kan bankunanmu na cikin gida a ce bankin duniya bai shigo ba babu abin da gwamnati za ta yi a yi amfani da bankunanmu na cikin gida ko su sai abin da suka dama za su yi
kamar yadda na faɗa duka bankunan da ke cikin ƙasar nan suna ƙarƙashin doka ne kuma suna ƙarƙashin babban bankin ƙasa ne to a ɗan tarihin da muke da shi a shekarun baya akan ware kuɗaɗe masu yawan gaske domin harkar noma a cikin babban bankin ƙasa kuma sai a shekara ba gwamnatin da ta iya zuwa ta samu waɗannan kuɗaɗe to za a duba a ga irin dokan da aka kawo yayi daidai da mutanen yayi daidai da tsarin su idan bai daidai da mutanen da tsarin su ba kamar yadda muke magana kullum akwai hukumomin bincike na noma din nan kuma kullum suna da recommendation na abubuwan da ya kamata a yi saboda abin da ya kamata a yi a jihar Rivers bai zama daidai da abin da ya kamata a yi a jihar Yobe ba to kullum sai an duba hukumomin bincike na noma da kuma wanda suke ba da yadda za a faɗa noman nan sannan kuma ana yin taron bita nan ya haɗa da mutanen da suka san noma suka san talakawa sannan suka san banki saboda bankuna kamar yadda muke ittifaki duk bankin da ka gan shi in dai banki ne a Najeriya ba yi da burin komai sai burin ya tsara riba mai yawan gaske saboda abubuwan da aka ba su na yin sun koma suna manya-manyan ayyuka ne saboda manya-manyan kamfanoni wanda za su iya samun abin da ake cewa overnight loan sun mamaye kuɗaɗen to sai bayan da za a yi wani mutane da suke biyan haraji kuma suke neman riba to kuma bata isa ka hana su neman ribar su ba ai amma idan kana da mutanen ka kana so ka taimaki mutanen ka kai ne za ka ɗibo kuɗaɗe ka zauna da bankunan nan ka zauna da masana sannan kuma ka zauna da babban bankin ƙasa sannan ku sauwa kashi bayan kun sauwa kashi sannan a yi aiki da matakai na mulki matakai na mulki ya haɗa tun daga wato ɗan majalisa zuwa kansila zuwa mai anguwa zuwa dakaci in an bi waɗannan tsarin an san waɗanda suka fi dacewa su yi komai kuma wanda suke da capacity kamar murin ba ta misali akwai mai yin takalmi wanda abin da yake bukata duk bai wuce miliyan ɗaya zuwa miliyan uku ba zai kuma yi aikin da zai taimaki kanshi da kuma taimaki mutane da yawa amma neman kuɗin ya zama ana kai ina mun san irin shi da dama saboda mene ba a ba da dama a gangaro ba tsakanin bankuna da mugunta da kuma waɗanda abin ya shafa wannan chain din to kaga dole ne kullun kamar yadda nake faɗa dole ne inda kana so ka ce miki talakan kasanka to ka je ka binciko na kasashe kamar yadda muka dauki concept na Malaysia na focus na Brooklyn na budget to mu je mu duba na China wanda ita ne jikin wanda ta gina al'ummarta ba wai gudan muna tafiya China su je su binciko kaya ya suka samu nasarar taimakon kananan masana'antun nan kuma akwai Bank of China wanda mun je mun karbo kudi a gurin sa to mun karbo kudi a wurin sa kuma muna da damar wannan banki ya ba mu shawarwari yadda zamu gabatar da bankunan mu su kai kananan mutanen mu a kudin su a cikin kasar mu
to Malam Aliyu madalla sai dai cikin yan kwanakin nan in ka tuna gwamnati ta kafa wani ta za ta bude wani katafaren zaure wanda wato kaman one stop shop kenan wato zaure in ka zo saka jari duk abin da kake nema walau fili ne walau batun ruwa ne batun ka samu fili a baka batun ka samu rance daga banki ko menene duk za a yi shi a wuri daya so da duk ma'aikatan gwamnati da abin ya shafa suna nan wuri daya wannan abu ba Najeriya ta fara ba shekaru biyu da suka wuce a kasar Kamaru ta yi haka nan ta bude wani duk wani ma'aikacin ofishin finance ma'aikacin ruwa ma'aikacin filaye wani menene bankuna duk an tara su wuri ɗaya ne ka zo daga waje kana son ka saka jari ka gina masana'anta duk abin da kake nema a daki ɗaya zaka samu an ce za a kafa wannan zaure shin ya kaga wannan zauren an kafa a Najeriya zai yi tasiri
a kwarai da gaske ai zauren zuba jarin nan da aka da shine ta bane ce focus laboratory zaure ne wanda amma fa sai ka sa ka dokokin ka ne duk abin da kake yi saboda shi mai zuba jari ko a ina yake kamar focus laboratory din nan na dan duru ma'aikatan da aka ce za su fara jagorancin abubuwan da zai faru kamar office hukumar kasafin kuɗi hukumar wannan ministan kuɗi da sauransu amma in ka kula abubuwan da ta tunan arziki ya fi bukata kamar misali zuba jari wanda ya shafi iron and steel ba a sa shi a cikin wannan zaure ba a zangon farko duk da zai za a yi zango-zango ne to amma akwai abubuwan da kamar yadda ake cewa ne a popular saying cewa no nile no egypt wato idan ba kogin nili to ba kasar egypt gaba ɗayanta to haka duk kasar da ba ta da ma'aikatar sama da ƙarafa to ba ta da cigaban technology ba kuma da cigaban tattalin arziki ba ta da shi in dai har sai ta koma ne yanzu haka in ka kula ai tsakanin manya-manyan ƙasar da suka ci gaba tsakanin China da ƙasar Amurka ana ta magana ne a kan in za a shigo da steel ƙasar zuwa Amurka an ƙara mishi haraji kashi 25 kaza-kaza to ne ga shi nan a cikin ƙasar a banza a wofi to wannan zaure dole sai ya haɗa da irin waɗannan abubuwa waɗanda suka shafi tattalin arziki kan kai waye saboda wasu ma'aikata ne wanda za su bayar da ci gaba na ban mamaki fiye da noma abin da samu fiye da fiye da noma saboda bayan da za ka ci gaba da noma ka ce ta hana shigo da shinkafa ba kai maganar tsarafa ayyuka equipment da ake noma da shi ba kuma duk equipment da ake noma da shi din nan tun da aka fara da fatanya irin na zamanin da har ta kai ga plowing abin da ake yin kuyya da shi da rigis abin da ake an kuyya
duk karafa ne
duk karafa har karfiya din yana nan a cikin kasan ka ba a komi a kan shi ba to noman an dinga cewa ba za a shigo da shinkafa ba kenan amma za a shigo da injinan yin shinkafa saboda haka dole ne a raba hannu a cikin wannan focus laboratory masu zuba jari suna nan suna neman zuba jarin shi a bar mai zuba jari ya zuba jarin sa saboda take on enterprises duk duniya an daina wannan yayin kusan shekaru 50 da suka wuce in dai gwamnati ne za ta zuba jari ta aiki to an daina wannan yayin kawai masu zuba jari su zo su zuba jari kamar yadda muka ga noma a Najeriya ba gwamnati ke yi ba noman shinkafa ba gwamnati take yi ba cikin shekaru biyu an samu ci gaba mai girma kuma ba gwamnati ne ke noman ba amma ita za ta ba da muhallin noman to dole a zo a taimaka ma tattalin arzikin ƙasar a cire siyasa kamar yadda muka fara magana game da ajakutar steel da abubuwan da suka shafi ƙarafa a koma a zuba a bar masu zuba jari kwararru wanda suka san abin su zuba saboda turnover abin da sannan zai bayar tashin farko zai kwashi masana kimiyyan kasan gaba ɗayan su ya mai da shi wannan ma'aikata tunda ma'aikata ce wanda duk abin da ta karanta na kimiyya daga mechanical zuwa electrical sai zuwa haji duk abin da ta sani mining technology da metallurgical sciences gaba ɗayan sa sai an nemi sama da mutum 1,000 wanda za su koma wannan wuri su yi aiki a ƙarƙashin wannan masana'anta sannan kuma su ne za su zama wanda za su taimaka wa manoma su yi aiki da cibiyoyin noma su samar da abubuwan da ake nema tun da dama akwai proposal da dama ɗin.
Jama'a nan kuma ni Salo zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ku je mu da wani sabon shirin. A madadin baƙonmu Ishau Aliyu da Solomon Abu da Chubahiro Diodone da suka shirya mana sauti ku kasance lafiya.
To madalla yanzu kuma ga Babangida Jibrin da sharhin jaridun da suka dauke hankulan labaran Najeriya.
Sharhin jaridan ne da jaridan The Nation daya daga cikin manyan labaran jaridan ta The Nation na cewa na goyon bayan akidojin jam'iyyar SDP inji tsohon shugaba Ibrahim Barmasi Babangida. Jaridar ta rawaito tsohon shugaban kasa Jenar Ibrahim Barmasi Babangida yana bayyana goyon bayansa ga jam'iyyar SDP da ke karkashin jagorancin tsohon sakataren gwamnatinsa Chief Olufalaye. Jaridar ta ce tsohon shugaban kasan yana magana ne a birnin Minna a lokacin da tawagar jam'iyyar ta SDP karkashin jagorancin Chief Olufalaye suka ziyarci shi a gidansa. Daga cikin shugabannin jam'iyyar ta SDP da sun hada da tsohon ministan yaɗa labarai Professor Jerry Gana da Professor Adeniran duka sunansu tsaffin jigajigan jam'iyyar PDP. Wannan yana nufin tsohon shugaban kasa Janar Babangida shi ma ya fice daga jam'iyyar PDP kenan. Wannan shine tambayar da 'yan Najeriya ke yi inji jaridar ta The Nation. Sai kuma jaridar Disje jaridar kuma da Toronto cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gana da ɗaya daga cikin dattijan jam'iyyar APC Chief Bola Ahmed Tinubu a birnin London. Ko da yake jaridan bata bayyana abubuwan da suka tattauna ba sai dai bai bayar shugaban kasa shawara akan harkokin yaɗa labarai Femi Adesina ya nuna hoton Muhammadu Buhari da Tinubu suna ta kirkitan dariya a gidan Abuja da ke birnin London. Haka kuma shugaba Buhari inji jaridar ya gana da wasu 'yan Najeriya mazauna birnin London da ke goyon bayan tafiyarsa na jagorancin Najeriya a shekara ta 2019. Dalilin da yasa na soki gwamnatin mai gidana inji Aisha Buhari a cewar jaridar The Punch. Uwar gidan shugaban kasa Muhammadu Buhari ta bayyana cewa dalilin da yasa ta soki gwamnatin Muhammadu Buhari a shekara ta 2006 shine domin tsage gaskiya ko mai dacinta. Uwar gidan shugaban kasan ta furta hakan ne kuwa a sakon da ta aike a wajen wani taron girmamawa da jaridar Vanguard ta yi mata inda kuma ɗiyarta mai suna Halima ta wakilce ta. Uwar gidan Muhammadu Buhari Aisha Buhari ta ce ta faɗi gaskiya ne game da abin da ta sani game da mijin nata da kuma gwamnatinsa kuma ba ta yi hakan ba ne domin ta muzanta shi ko kuma muzanta gwamnatin APC. A ƙarshe sai jaridar Premium Times da ake bugawa ta shafin intanet. Jaridar dai ta bayyana cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta mai da martani ga ɗan jarida Ahmed Sarkida da ya ce yanzu haka 'yan mata 15 ne kawai ke da rai daga cikin 'yan matan Chibok da aka sace a shekaru hudu da suka gabata. Sakonsa da ya fitar da Ahmed Sarkida ya bayyana cewa daga cikin 'yan mata 113 da har yanzu suke hannun kungiyar Boko Haram 15 ne kawai suke da rai inda sauran kuma suka rasa rayukansu a kokarin da ake yi na kwato su a fadace-fadace tsakanin 'ya'yan kungiyar da kuma jami'an tsaron Najeriya. To sai dai kuma a sanarwar da kakakin shugaban kasa Malam Garba Shehu Yaftar ya ce gwamnatin Najeriya ba ta da masaniya game da wannan rahoto na ɗan jarida Ahmed Sarkida. Ƙarshen sharhin jaridan kenan na wannan safiya. Babangida Jibrin Murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Assalamu alaikum sunana Umaru ji daga lafiya da jihar Yobe kuma da muke zan ne taro na gaba girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kamata kan da saba in amfani shi ai
saka kasa haram sama ya sake tunani domin wannan sake daga sama kasa inna ya jawo mishi matsala mu ma kuma mun talaka da muka zabe shi ma gaskiya mun yi da na so ne.
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya America. Mai magana ne Inuwa Abdul Malik Unguru, shugaban matasan kungiyar zabi san karshe mukan juna reshen jihar Yobe. A yau ina so da yi amfani da wannan dama da kira ga gwamnatin jihar Zamfara Alhaji Abdulaziz Yari akan yawan harhare da ake yawan kai al'ummar jihar Zamfara. Me zai hana mai girma gwamna ya hana hawan fashin a fadin jihar gabaki daya? Duba da yadda duk wani hari da aka kawo na ta'addanci zai ga an ce akan mashin aka kawo aka kai mutane.
Assalamu alaikum BOA Hausa, sunana Kadura Digaga, ina kira waya daga garmar kuma jihar Bauchi Najeriya. Yau ina son yi amfani da wannan dama in yi kira ga gwamnatin Zamfara da sojojin da jami'an tsaro a ina suke ana kashe mutane a yankin Anka. An kashe mutane da yawa, to gaskiya ya kamata a ɗauki matakin domin a kawo musu wannan ƙarshe.
Amurka ni ne Alhaji dan da duka inda ce in zo shirgi dan kuzo daga jihar Zamfara dan Allah murya Amurka ni ko da laifi ne don ina ya aiko ta sako na ba a karanta min.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji ne shi ne zalle karamin hukumar mulki ta gudu tabbatar shehu Najeriya ku yi tsayin wannan sako nawa da gwamnatin tarayyar Najeriya. Dangane da abin da ke haruwa a jihar Zamfara, abin ya kai in ta yaƙi ciwa cikin miya. Gwamnatin tarayya ta tuwo sojan ƙasa, daga baya an tuwo sojojin sama. Amma na fara ganin shugaban na ƙaramin hukumar mulki ta Anka ya ce ba su ga sojojin sama ba, abin na ta ci gaba. Ina kira ga gwamnatin janar Muhammadu Buhari da su gaggauta cire gwamnan jihar Zamfara ya dakatar da shi.
To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma wannan kara ta kaice.
Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce har yanzu Amurka tana kan bakatta na janye sojojinta daga Syria. Wannan furuci ya biyo bayan maganar da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi cewa ya shawo kan shugaban Amurka Donald Trump ya sake tunani kan shirin janye sojojin Amurka daga Syria, kuma ya takaita hare-haren da suka kai da makamai masu linzami. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da kakkausar lafazi ya yi Allah wadai da mummunan harin da masu tsauran ra'ayin addini suka yi ranar Asabar kan sansanin sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya masu aikin kiyaye zaman lafiya a arewacin Mali. An halaka wani sojan kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya daga Burkina Faso a lokacin da aka kai harin kan sansanin da ke Timbuktu, a kuma jiwa wasu mutane masu yawa rauni cikinsu har da sojojin Faransa 7.
To madalla yanzu kuma nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, sai an jima ku jiyo su abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ko hadda shirin ilimi garkuwar ɗan adam tare da Yusuf Aliyu Halande. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman shi sahabu Imam Aliyu da ya tsaya na gabatarwa, sai salamu Abu da ya bada umarni da injiniyan mu John Ellison, ni Ladan Ibrahim Yau ke cewa ku lafiya, mu kuma kwana lafiya.